To jama'a barkanku da wuni da kuma zuwa ga shirin sashen Hausa na muryar Amurka a wannan malice kan mitoci da dama da suka hada da mita 25 da 31 da 41 da kuma 60 sai a jamhuriyar Niger inda ake jin mu a tashar mu ta VOA Africa da ke can Yamai akan mita 102 da zango wato da 0.5 zangon FM da kuma gidajen rediyo amfani da Fara'a da Sarauniya da Nomad da Dalo da Niya a birnin Kwani a duniyar gizo kuma a voahausa.com da sashenhausa.com. Jama'a barkanku da wuni, muna fatar kuna nan kalau kamar yadda muke a nan Washington DC. Yanzu Malam Mustapha Sokoto ne muka dawo ta da Ladan Ibrahim a yawa domin kawo muku shirin mu na ƙarshe a wannan rana ta Laraba. Yau mun gama baku labaran duniya, za mu bude wayar mu wato layukan mu na waya, mu baku dama ku kira mu ku yi mana sharhi kan matsalar shan miyagun ababen sha na matasa tun ma ba 'yan mata ba.
Tasha baliyon ɗaya yau yayi, gobe kila ba zai yi ba sai tasha biyu, ta kai ga uku, ta kai ga hudu, har yanzu ya rinjaye ta, in ba ta sha ba ba za ta iya rayuwanta ba.
Kod ros waye dinnan ne shi ne kawai yin sha'un huta zama sarauniya.
To muna da rahoto na musamman na wannan matsalar da za mu yi shimfiɗa da shi kafin ku zo ku ba mu naku ra'ayoyi a kan al'amarin. Kuma da labaran wasanni a takaice yau daga Ghana, muna da tasirin azumi a wajen wasu daga cikin kuma sarinmu, sannan yanzu bari mu baku labaran duniya.
Masare, assalamu alaikum. Wata mota da safe yau Laraba shaƙe da bom ta fashe a harabar ofishin jakadancin diplomasiya a babban birnin Afghanistan, wanda hakan ya dalilin mutuwar mutane 90, kana wasu 300 suka samu rauni. Wani jami'in tsaro da bai da ambaci sunansa ba shine shaidawa muryar Amurka adadin mutanen da suka mutu da farko. Amma shi ma mai magana da yawun ma'aikatar kiwon lafiya na kasar Wahidullah Majro cewa yi mutanen da suka mutu 80 ne, amma adadin na iya karuwa. Bom din yayi kaca-kaca da yankin tsakiyar wurin da ake kira Akbar Khan na birnin Kabul, inda nan ne yawancin gidajen ofisoshin diplomasiya suke, har ma da wasu ofisoshin gwamnatin kasar. Bom din dai ya tarotsa motoci da gine-ginen da ke kusa da shi. Jami'an kasa suka ce wannan bom din an shaƙe shi ne cikin wata tankar kwasan bayan gida. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya ce Amurkawa 11 ne da ke aikin kwantaraki a ƙasar ta Afghanistan suka samu rauni cikin wannan bala'in, sai dai ya ce ba ɗaya daga cikinsu da ke cikin mummunan yanayi. Kafofin yaɗa labarai daban-daban a nan Amurka sun rawaito cewa shugaba Donald Trump zai fidda Amurka daga cikin yarjejeniyar da aka cimma game da ɗumaman yanayi. Wannan dai shi ne ɗaya daga cikin manya-manyan manufofin da Trump ya warware daga wanda ya gada, kuma kan zai yi wa wasu 'yan jam'iyyar sanar Republican daɗi, yayin da kuma zai harzuka da yawan abokan Amurkan. Sai dai shugaba Trump ya ce wannan ba ita ce shawara ta ƙarshe ba. Shugaban yana magana ne a cikin shafinsa na Twitter, yana cewa zai sanar da matakin da ya ɗauka cikin 'yan kwanaki kaɗan masu zuwa. Sai dai kamfanin dillancin labaran Associated Press ya ambato jami'an fadar White House na cewa kalaman na shugaba ba shi ne mataki na ƙarshe ba game da wannan mataki. A wuri ɗaya kuma shugaban na Amurka ya yi suka da kakkausan lafazi yau Laraba cewa binciken da majalisar dokokin ƙasar ke yi game da ko tawagar yakin neman zaɓensa na da alaƙa da Rasha. Ya ce 'yan jam'iyyar Democrat na hana ɗaya daga cikin hadimansa ba da bayani domin wanke sunansa daga wannan zargi. A cikin shafinsa na Twitter ya ce wannan ba komai ba ne illa bita da kullin siyasa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Aƙalla jami'an tsaro 5 ne a Kenya suka mutu bayan da wani bom ya afkawa motarsu a wata gunduma da ake kira Lamu da ke gaɓar ruwa, kamar yadda wasu majiyoyin tsaro suka faɗa. James Olaseri, wanda shi ne babban daraktan kula da ma'aikatan matakan tsaro a gandun dajin da ake kira Boni, wurin da 'yan ta'addan Sautari suke amfani da shi wajen kitsa hari na garin Lamu, ya tabbatar da wannan labari ga sashen Somalia na muryar Amurka. Wasu majiyoyi sun shaidawa muryar Amurka cewa 'yan sanda su 7 ne cikin wannan motar, kuma 5 daga cikin sun mutu yayin da 2 suka ɓata. Ƙungiyar Al-Shabab ta ɗauki alhakin aikata wannan ɗanyen aikin. 'Yan sanda sun kama wani baƙo a hotel ɗin shugaba Donald Trump da ke nan Washington DC bayan da suka ga bindigogi da alburusai cikin motarsa. Shi dai wannan ɗan taliki mai suna Brian Moles. 'Yan sanda sun tsare shi ne yau a nan Washington da safe a hotel ɗin shugaba Trump, wanda bai da nisa da fadar White House. 'Yan sanda suka ce sun samu wata 'yar ƙaramar bindiga cikin motar tasa, wanda wannan ɗan taliki da kuma alburusai har 90. sun kuma cafke shi bayan da wani ya kwarmata musu game da wannan mutumin. Babban jami'in 'yan sanda Peter Newsham ya shaidawa manema labarai cewa sun samu labarin Shimoles ne daga abokan aikinsu lokacin da suka kira su suka ce masu Shimoles yana nan zai zo Washington kuma yana dauke da makamai. Sai dai babban jami'in 'yan sanda da suka kama Moles sun ce kawo yanzu ba san manufarsa da waɗannan makamai ba, amma dai sun damu ainihin. Mahukunta a ƙasar Sri Lanka sun ce ambaliyar ruwa da gocewar laka da aka samu a sanadiyar ruwan sama kamar da bakin ƙwaroya sun kashe ya yi dalilin mutuwar mutane aƙalla 202. Rahoton baya-bayan nan da cibiyar kula da ayyukan gaggawa ta ƙasar ta fitar ta ce har yanzu mutane 99 ne suka ɓata-ɓat, yayin da wasu mutane da yawansu ya kai 90,000 sun rasa muhallinsu suna wani wurin zama ne na wucin gadi.
To a gaida da Lade Ibrahim a yau da ya kawo da labaran duniya daga sashen Hausa na Amurka a Washington. To yanzu za mu yi muku shimfiɗa da rahoton da wakilinmu na Yola Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana kan matsalar shaye-shaye a tsakanin matasan Najeriya, musamman matsalar da kuma makwabtan ƙasashe irin su Niger suna fama da ita, wanda kuma musamman ya shafi 'yan mata. Ba mun gama jin rahoton ne, za mu buɗe wayoyinmu na waya mu ji naku ra'ayoyi game da wannan matsalar. To Ibrahim, muje.
Ba ma dai ga 'yan jagaliya, yanzu wata matsalar da ke addabar jama'a ita ce mata shaye-shayen miyagun ƙwayoyi, musamman ma 'yan mata. Da ka iya zama iyaye nan gaba, ko da yake hukumar hana sha da mafatocin miyagun ƙwayoyi wato NDLEA ta sha shirya tarukan gangami domin yaƙi da wannan ɗabi'a, ko da yake da alamun da sauran na aka ba.
Wannan kawai irin totalin kodros wa aikinan ne shi ne kawai yin sha'un huta zama sarauniya, haka ne kawai abun yake baba. Ba wani illa sam sai dai kawai jini kamar sarki.
To ko me yasa ki shan wani abun da kike sha?
Kawai don hutawa rayuwa na kuma yanzu yayin ake a zamanin mulla shi ne kawai.
Masana na mako danganta wannan ɗabi'ar nema da rashin kulawan iyaye da kuma tarayya da abokan da basu dace ba. Alhaji Abdullahi Hassan Zungero, tsohon jami'in hukumar hana sha da mafatocin miyagun ƙwayoyi ne ta NDLEA wanda kuma ya rike jihohi da dama, yace tun da aka soma siyasa ƙananan yara kan shiga shaye-shaye na miyagun ƙwayoyi ciki har da 'yan mata, batun da yace ba zai haifar da damar ido ba.
Wasu ba su taba sha ba wajen bangan siyasa ake koya musu irin wayannan abubuwan, sannan a hankali daga zo mu je wurin biki a nan ne ake koya musu. Wata ma sai ka ga an waye gari saboda masoyinta bai son ta, ya nuna mata wani dan kiyayya sai ta ce wai me za ta sha ne ta yi bacci kullun tana tunanin wannan. To kaga kawaye sai su ce mata ta sha baliyon, ta sha baliyon ɗaya yau yayi, gobe kila ba zai yi ba sai ta sha biyu, ta kai ga uku, ta kai ga hudu, har yanzu ya rinjaye ta, in bata sha ba za ta iya rayuwanta ba. So kaga abokanan zama, abokanan yawo su ne suke koya musu kuma suke barin su a ciki.
To wai kowane illa shan ƙwayan ke da shi musamman ma ga 'yan mata? Malama Salma Tahir, wata malamar jinya ce a Yola, ta ce ba ga ƙwaƙwalwa ƙwayar na da wasu illoli da dama.
Yana kawo illoli da yawa gaskiya, don yana affecting na asalin jiki kuma yana kawo irin kansa da sauransu da a jikin ɗan adam, bai da kyau sosai.
Kamar a bincikenku me ke sa 'yan mata ke irin wannan shasha yanzu?
Gaskiya wayansu ko za a ce sakacin yaye ne, wayansu kuma samare ne suke sa su, irin wanda ba su zama a gida suna fita, wayansu kuma kawaye ne hakan nan sai su shiga shashayen.
Kamar irin waɗannan ƙwayoyi suka fi sha?
To irin su Benelin, amma Benelin da yawancin mata sun fi shan shi, don yana nan syrup ne hakan.
Tuni fasara kuna iyayen al'umma suka fara nuna damuwarsu ganin cewa wannan lamari na ƙara kasancewa. Alhaji Muhammad Inuwa Baba Faris da ke ma zama hakimin Jimeta kuma ɗan Isan Adamawa ya ce yanzu haka fa waɗannan matasa na mako neman zama alagakai.
Yara suna ta yawo sun zama 'yan ta'adda. Yanzu hawa mashin da daddare, ka ga mashin bajaj keke mai taya uku nan, har ka ga mutane biyu a ciki to kar ka shiga. Amma muddin ka ɗauki kaje ka shiga mutane biyu na ciki ko uku to 'yan ta'adda ne, sai su gudu da kai su kai ka wajen kam ɗinsu, su kwace abin da kake da shi su bubbuge ka su yadda kai a wajen ne. Yarinya kuma da ta shiga nunsa shi kenan za su yi su yi mata fyaɗe. Mun je wannan wuri da jami'an tsaro na bi su don na gani ma kaina, na je na samu abin da suke a wajen da da mai shari'ansu da wai asibitinsu gashi dai kaman dai sun yi abu kaman na gwamnati. To muka dai abinda za a kama aka kama su suka gudu. To abubuwan da suke a wajen abin yayi abin nan muka kwace ƴan mata guda uku ma a wajen ne, ƴan matan nan ɗaya tashi satin ta biyu a wajen ne. To kaga irin wannan abubuwa in ba an tashi an tsaya ba, ba za mu bar ma gwamnati wannan mu ce su kaɗai su yi ba.
Alhaji Muhammad Inuwa Baba Faris kenan hakimin Jimeta kuma ɗan Isan Adamawa, wanda kuma fata ma shine dai Allah sa iyaye suke kulawa. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
Kakanka baya sha, babanka baya sha, bai kai ka shan kwaya, kar ku sha kwaya.
To a gaishe ka Ibrahim sun da kokari. To nan da 'yan daƙiƙoƙi za mu buɗe layin mu na wayar tarho domin mu jira ran ku kan wannan matsala ta shaye-shayen kwaya na 'yan mata da samari. Amma kafin wannan lokacin bari mu ci gaba da jin wannan waƙar.
Da kyan jama'a ku saurara, to kar a sha kwaya. Kwaya ko ba ta da kyan. Dubban mutanen gida daji suna zance, kwaya ko ba ta da kyau, dokar a sha kwaya, dokar a sha kwaya. Kakanka baya sha, babanka baya sha, bai kai ka shan kwaya, kar ku sha kwaya. Kwaya ko ba shi da kyau, matarka baya sha, matarka ba ta sha, yayanka baya sha, bai sa ka sha kwaya, to kar ku sha kwaya. Kwaya fa ba ta da kyau, ta kallar ba ɗan dai. Kwaya ko ba ta da kyau, ta kan sa a lalace, kwaya ko saurara, kwaya ko basha dai. Kwaya fa ba ta da kyau, Allah ku saurara, to kar ku sha kwaya, to kar ku sha kwaya. Kwaya fa ba ta da kyau, jama'a ku saurara, kwaya ko ba. Tun da ba na sha, wannan abu ba ya sha, to kar a sha kwaya. Kwaya fa ba ta da kyau, jama'a.
Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama, a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-2655.
To mun bude layukanmu domin jin ra'ayinku game da wannan magana shaye-shaye din a tsakanin samari musamman 'yan mata. Kuma wayarmu ta farko ta shigo ne daga Kaduna. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Alaikum salam.
Yalla bai barka dare, barka da aiki. Sunana Alhaji Musan Garo, mai radio da recorder kasuwar Kawo Karo na Najeriya.
Alhaji Musa, barka da shan ruwa.
To alhamdulillah, nagode Yalla bai. To idan muka dauka, idan muka dauki wannan magana shaye-shaye din nan, gaskiya wannan wani hoɓɓasa ne wanda gwamnatocin jihohi za su yi domin su dakile guraren da ake sayar da wa'innan kayayyaki. Domin a yau idan aka ce yau an yi hana ku shan wannan magungunan kwayoyika, to da yawa kuma ba a hana gurin sayarwa ba, an ba su gun da za a saida. To kaga akwai matsaloli da yawa. Da haka kira da muke gwamnoni, in dai har da gaske ana kokarin dakile wannan al'amari, to sai sun shigo ciki sun yi magana akan wannan al'amari. Kuma kaga masu unguwanni da dagatai da hakimai duk suna da gudunmuwa da za su bada akan dangane da irin wannan hana wannan shaye-shaye. Domin abin da zai baka mamaki, kaga karamar yarinya mace 'yar shekara 12, 13, 14 har tsinta 20 tana wannan shaye-shaye, kaga abin da namiji ma ba zai iya sha ba, mace za ka ga kwalwata na dauka. Kaga wannan abu ba karamin lalacewa ba ne. Muna fatan Allah ka kiyaye mu da mamayi, kuma masu yi Allah shirye da su. Alhaji Musa Garo, a tashi lafiya. Yalla bai a sha ruwa lafiya. Na gode.
To daga Kaduna sai mu je Nasara. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum. Sunana Shafa ne, kafin magaji Danya Musa, kuma jihar Nasarawa.
To mallan Shafa,
ka shafa lafiya da alheri. A gaskiya fi sabillahi, muna so mu jawo hankalin sarakunan mu na.
Amma kafin ka nisa Shafa da nan Nasara, akwai irin wannan matsala din?
Eh, gaskiya wallahi malaliyo, akwai irin wannan matsalan sosai a Nasarawa. Yara za ka gansu matasa karanan shi.
To fa lan ya tsinke na Shafa. To bari mu sai koma Kaduna. Shafa, in ka samu dama ka sake bugo mana. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam. Malaliyo, barka da lafiya.
Barka, barka ka dai. Sannu wane ne?
Sunana ne ina kiran ku daga garin Rigasa a Kaduna.
Ban kama sunanka da kyau ba, me sunanka?
Sunana Murtala ne daga garin Rigasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
To Malam Murtala, barka.
To masha Allah, to gaskiya mu kuma shawaran da zamu ba shine gaskiya iyaye su san cewa Allah zai tambaye su. Ka gani malali sun zai je ta kyanke so iyaye a dini ya baka tsari, dole ne ka sani ya zaka tarbiyyantar da su, ka ba su ilimi da sauransu. Sun zai kyanke so ko sai ku watsar da su ya ce gwamnati yanzu ba makarantu, ba aiki, ba kaza, Allah zai tambaye ka. To shi charity begins at home, dole ne kai zaka fara ba yaranka tarbiyya da ladabi. Shine in suka taso ko da sun fito waje wani da wuya ya bata su, amma a gida da ma ka watsar da su, to shine daga nan kuma sai sadu da yan uwansu a cikin sulala ki ko bayan da za a yi. Kuma ita ma gwamnati dole ne a ce masana'antu a tsara gyara su, a samu aiki, haka zai rage zaman banza, balle wani ya zauna a gyara yansu a anguwa da makarantu su je suna ta shaye-shaye. Fatan za a je a gyara, tashi lafiya.
To mun gode ƙwarai Malam Murtala, bari mu tsaya nan Kaduna dai har yanzu. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam, sunana Ibrahim Alaran Mariga Cikin.
Dan Ibrahim, barka da wuni.
Yawa, barka ne. Gaskiya wannan matsala ce babba na shaye-shaye, kuma ni nake ga takan samu asali ne yawanci daga abokai. Za a ga iyaye ba wanda zai so a ce ɗan shi ya faɗa harkar shaye-shaye, amma da zaran an faɗa kan abokai sai ga suna mujunansu gori. Ai kai da ba ma ka yi shaye-shayen nan ko ɗan sigari, in ma mutum ya fara sai kuma ana mai gorin cewa ai kai ba za ma ka iya shan wani ba, kaza da kaza.
Yanzu har gori ake yi wa mutane da ba sa iya shan, nace har gori ake yi wa mutane da ba sa iya shaye-shaye ɗin?
Ai in dai mutum yana tare da su ko kuma ya taɓa jin yadda suke, tabbas suna irin wannan gorin a tsakaninsu. To wani saboda akwai ƙarancin fahimta da kuma rashin sani zai ga ya faɗa kai tsaye.
To mun gode Malam Ibrahim. To bari mu je Yola. Assalamu alaikum.
Alaikum assalam wa rahmatullah. Wato zancen shaye-shaye.
Fara da sunanka.
Muhammadu Magarin.
Yawo Malam Muhammadu, ina jinka. Ci gaba.
Zancen shaye-shaye a gaskiya laifin sarakuna ne da abin da dakatai.
To me yasa ka ce haka?
Yan ba su iko, lallai wannan abu zai sauki.
Amma kamar yaya, me yasa kake dore laifin akan su?
A kan su ba abin da yasa na dora laifi a kan su, don su ne ba su shaye waɗannan ƙananan abubuwa. Don sarakuna su ne tare da talakawa.
To madalla Malam Muhammadu, mun gode, bari daga Yola mu cilla zuwa Sokoto. Salamu alaikum.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Barka wani ne?
Ya tukana magana tukur dan sarki rangan da gurba na ku gane Sokoto state.
To malam tukur, ba ni naka ra'ayi game da maganar shaye-shaye na yara.
Gaskiya a mutum abin da an ra'ayi na nan, na farko dai ba wani zan fara bayani akan sa akan maganar iyaye.
Wa?
Iyaye su ne wanda ya kamata su fara, iyaye su ne wanda ya kamata su fara foundation, wato ma'ana kulawa da yara tun suna kankana har zuwa girman su kan suna samun idanu. Wanda yake kuma mutanen ƙasa za su taimaka musu bayan su yaran sun girma. Amma wannan sakaci ya kasance daga wurin iyaye ne tun daga farko, nan ne aka bar ainihin shirin kulawa da yara har zai kasance haka. Don haka dole ne abin ya kasance haka saboda rashin kulawa iyaye. Sai dai su waɗanda suke magabata ne suna biyu daga cikin waɗanda ya kamata su taimaka a kan ainihin, suna daga wajen suna taimaka a kan ainihin abin da shafi waɗanda yara. Don haka babu abin da rage gama illa mu yi addu'a wa Ubangiji Allah ga waɗanda yara da ke taso a kan wannan shaye-shaye, Allah ka shirya da su, kuma Allah ka ba su ainihin gane abin da ya kamata da alkhairi, kuma shugabanninmu kuma ka ba su ikon taimaka mana don waɗanda yara na ina musu yaro. Fatan mu kenan, ba Ubangiji Allah.
To maya da lamalan tukun mun goge, to bari mu je jihar Niger. Salamu alaikum. Wa alaikum
salam, kana magana da Muhammad Anjima Aliyu Mustafa a Gulu.
To asha Muhammad ka fara magana layin kuma ya tsaki. Muhammad Anjima daga jihar Niger, in ka samu sauri kai sauri, don lokacin mu na tafiya kai sauri sai ka saki kira mu. Muna magana ne game da shaye-shayen yara matasa musamman ya mata. Bari mu je Kano.
Abin da kake magana, kana magana da Umar Ofisa Unguwa Okulai mai fata ɗan ƙungiyar nan ta Aminan Juna daga nan jihar Kano. To gaskiya ne wannan abu da ake magana akan shaye-shaye,
magana ce take da amfani kuma take da muhimmanci da ake sanuwa ta akai. Kamar ni nan jihar Kano, ana cewa jihar Kano take daukan na daya akan harkar shaye-shaye. To amma har yanzu an ki ai maganin wannan dakile wannan shaye-shaye saboda abu guda daya. Su wa'anda suke kama wannan abubuwan ba sa zuwa su kama kamfanin da yake wannan abin na kayan shaye-shaye. Su kuma wanda suke ba suna kaka kama su sun mai da abin kamar kasuwanci. Duk wanda aka kama ka kana sai da wannan kayan shaye-shaye da a zo a belin ka. An belinka an bada makudan kuɗi 100,000 sai a sako ka. To ta yaya za a yi wannan harkokin a ce za su ba su ci gaba ba? Haka wani na?
Ina jinka.
Hello?
Ina jinka ci gaba.
Dole ne a ce jihar Kano ta ɗauka na ɗaya akan wannan harkar shaye-shaye. Dole ne a ce ba za a zo a dakile wannan shaye-shayen ba. Kamfanonin da suke shigowa suna kawo waɗannan kayayyakin, ai akwai su a jihar Kano, an san sunansu. Ya kamata a ce gaskiya an dakile waɗannan kayan shaye-shaye da ake sayarwa a jihar Kano, a ce kan ya ɗauka waɗannan.
To mun gode kwarai Malam Umar da Kano. Bari mu karkare a Kaduna. Assalamu alaikum.
Wa alaikumus salam. Aliyu Mustafa Bakajema.
Bakajema wani ne?
Sunana Lawan Sharkau, unguwan Bawa Karman, hukumar jihar Kaduna Najeriya.
To ba Lawan, yi min magana game da batun shaye-shayen nan.
To game da batun shaye-shaye, bangare biyu ke da laifi.
To
na farko akwai bangaren iyaye. Don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Da a tambaye ka kiwon da aka baka, to ya kamata iyaye su kasance suna samun idon ƴaƴansu ido.
To da wannan waya ta Lawan da Kaduna muka zo ƙarshen iyakar wayoyin da zamu dauka, sai kuma gobe mun da mun gode. To ma da lakuna jin sashen Hausa murya Amurka a Washington DC, yanzu kuma bari in gayyato mana Baba Yakubu Makeri ya bamu
wasanni a takaice.
Mataimakin kocin Ghana Blasters Maxwell Kudedu ya ce suna gayyato 'yan wasa bisa cancantar su ne don su yi wa kasar wasa. Sabon kocin Ghana Blasters Kwasi Appiah ya kira 'yan wasa 30 da za su yi wa Ghana wasa a wata mai zuwa na shiga gasar cin kofin nahiyar Afirka ta shekarar 2019 wadda Ghana za ta yi da kasar Ethiopia da kuma wasan zumunta da Ghana za ta yi da Mexico a nan Amurka. Kwasi Appiah ya kira 'yan wasan cikin gida guda 7 zuwa Ghana Blasters. Sai dai an rashi manyan 'yan wasa guda 4 a cikin sunayen da kodin ya kira, kamar su Christian Achu, Mubarak Wakaso, Razak Brema da Jeffrey Schlapp. Hukumar kwallon kafar Ghana ta GFA tana nan tana lallashin tsohon dan wasanta Kwaju Asamoa da ya dawo yayi wa Ghana Blasters wasa, inji mukaddashin shugaban hukumar ta GFA George Efriye. Kimanin shekaru 3 kenan Asamoa ya daina yi wa Ghana wasa bisa uzuri da ya nema akan yin wasan kasa da kasa. Tun daga gasar cin kofin duniya ta shekarar 2014 da aka yi a kasar Brazil ne, Kwaju Asamoa bai yi wa Ghana wasa ba, kuma bai je gasar cin kofin Afirka ta shekarar 2015 da aka yi a Equatorial Guinea. Mataimakin shugaban hukumar ta GFA George Efriye ya ce yana sane da tsohon coach din Ghana Blasters Avram Grant ya kokarta ya dawo da dan wasan mai shekaru 27 sai abu ya ci tura, amma dai yana ganin wannan karo za su yi nasarar dawowa da shi. A wata sabuwa kuma, mataimakin shugaban hukumar GFN George Efriye ya ce rashin nasarar dauko kofi da zakarun Ghana 'yan kasa da shekaru 17 na Ghana Blast Talents a gasar Afirka da aka kammala ba dadewa ba ya samo asali ne daga rashin kuɗi. 'Yan wasan Ghana Blast Talents sun sha ci ɗaya mai ban haushi a wasan ƙarshe da suka yi da takwarorinsu na ƙasar Mali a gasar cin kofin nahiyar Afirka na 'yan kasa da shekaru 17 da aka yi a ƙasar Gabon. Shi dai mataimakin shugaban hukumar GFN ya ce wasan yaran Ghana ya burge shi duk da cewar dai ba su yi shirye-shiryensu yadda ya kamata ba.
To ma da lato da yake muna cikin watan azumin Ramadan, bari mu ji tasirin wa'azin a wajen wasunku.
Assalamu alaikum, sunana Abdulsalam. Gaskiya azumi yana da matukar tasiri ga dukkan daukacin musulmai, domin yana kange mutane daga aikata waɗansu laifukan, sannan yana ƙara alaƙa, yana ƙara kusantar da mutum zuwa ga Ubangijinsa.
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Daga lokaci zuwa lokaci, Amurka takan gano wasu mutane da take gani suna da tasiri a tafiyar da kungiyoyin 'yan ta'adda. A yawancin lokuta waɗannan mutanen sun taba aikata ko kuma sun zama babbar barazanar kitsawa da dukufa wajen yin ta'addanci. Idan an gano irin waɗannan mutanen, sai gwamnatin Amurka ta sanya sunayensu a jerin waɗanda take nema na musamman. Ba tare da bata lokaci ba Amurka take sanya takunkumi akan kaddarorin mutumin idan suna karkashin ta. Shi kuma ta datse masa duk wata hanyar hada-hadar kuɗi a fadin duniya. Babu dan Amurka ko kamfanin da zai iya yin hulɗar kasuwanci da wannan mutumin. Ranar 19 ga watan Mayu, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta sanya sunayen Hashim Safidan da Muhammad Al-Isawi a cikin jerin sunayen 'yan ta'adda na duniya a ƙarƙashin doka mai lamba 13224. A lokaci guda kuma, gwamnatin ƙasar Saudiya ita ma ta sanya Safidan a jerin sunayen 'yan ta'adda da take nema ƙarƙashin dokar ƙasar ta laifuffukan ta'addanci da na kuɗi, kuma a ƙarƙashin dokar masarautar ƙasar mai lamba A44. Hashim Safidan jigo ne a kungiyar Hezbollah, kungiyar 'yan ta'adda da ke samun goyon bayan gwamnatin Iran, kuma kungiyar 'yan ta'adda ta ƙasa da ƙasa da ke da alhakin kai wasu munanan hare-hare fiye da shekaru 40 da suka wuce. Safidan jigo ne a kwamitin zartaswa na Hezbollah, wanda ke kula da hidimar siyasa, tsare-tsare, zamantakewa da kuma harkokinta na ilimi. Muhammad Al-Isawi, shugaba ne a kungiyar da ke da alaka da ISIS a yankin Sinai, wanda aka fi sani da Abu Usama Al-Masri. Shi ne kakakin wannan kungiyar, kuma shi ne ya karbi shugabancin kungiyar bayan mutuwa Abu Duwa Al-Ansari a watan Agustan shekarar da ta gabata. Kungiyar da yake shugabanta yanzu, wadda a da ake kira Ansar Bait Al-Maqdis, ita ma an ɗauke ta ne a matsayin kungiyar 'yan ta'adda ta ƙasa da ƙasa a shekarar 2014. An sabunta bayanai dangane da kungiyar shekara ɗaya bayan haka wanda ya nuna alaƙar ta da kungiyar ISIS. An fita sunayen Hashim Safidan da Muhammad Al-Isawi ne don sanar da Amurkawa da ma sauran duniya cewar waɗannan mutanen biyu suna tattare da haɗarin yin ta'addanci. A lokaci guda kuma, matakin da aka ɗauka akan Safidan shine misali na baya-baya da ke nuna kyakkyawar dangantaka da ke tsakanin Amurka da Saudi Arabia wajen yaƙi da hanyoyin da ake samar da kuɗaɗe domin kai hare-haren ta'addanci. Haka kuma, ayyana Safidan ya je daidai da ƙoƙarin gwamnatin Amurka na fallasawa tare da ƙara matsin lamba akan ƙungiyar Hezbollah, wadda ke samun goyon bayan Iran, ƙasar da ke kan gaba wajen ɗaukar nauyin 'yan ta'adda. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To yanzu karfe 5 saura minti 2 na la'asar a nan Washington DC, bari mai da kurin ladan ya kammala mana shirin da labarin mu a takaice.
A takaice, wata mota da safiyar yau Laraba shaƙe da bom ta fashe a harabar ofishin jakadancin diplomasiya a babban birnin Afghanistan, wanda hakan yi dalilin mutuwar mutane 90, kana wasu 300 suka samu rauni. Wani jami'in tsaro da bai yarda an baci sunansa bane shine shaida wa muryar Amurka adadin mutanen da suka mutu da farko. Kafofin yaɗa labarai daban-daban a nan Amurka sun ruwaito cewa shugaba Donald Trump zai fidda Amurka daga cikin yarjejeniyar da aka cimma game da waɗanda ɗumaman yanayi. Wannan dai shine ɗaya daga cikin manya-manyan manufofin da Trump ya warware daga wanda ya gada, kuma hakan zai wa wasu 'yan jam'iyyarsa ta Republican daɗi, yayin da kuma zai harzuƙa da yawan abokan Amurka.
Iyakacin abin da za mu kawo muku kenan a wannan lokaci, sai gobe da safe idan Allah ya kai mu a ƙarfe 6 na safe, muke fatar mu sake bullo muku da shirye-shiryen da muka saba kawo muku da ƙarfe 6 wato da safe, don kun san da mu kan kawo muku shirye-shirye guda biyu ne. Na biyun yakan zo ne da ƙarfe 8 muna fatar da a ci gaba da sauraron mu kamar yadda aka saba. Kuma kafin mu tafi, muna ƙara jinjina ku masu saurare a ƙoƙarin da kuke yi na ci gaba da tabbatar da ci gaba wannan zumunci tsakanin ku da sashen sunan murya Amurka. Yanzu kan madadin dukkan mu a nan sashen sunan murya Amurka din a Washington DC, da muke danuwa zuwa ƙarfe 5 daidai na Lasariya, musamman shi Ladan da wadda ta ba da umarni Saida da kuma injina ɗinmu Suleiman Ali Mustapha Sakutu ne ke fatan mun bar ku lami lafiya. Allah ba mu duka alherin wannan rana. Huta lafiya.